Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel. Sauraro abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Talata 14 ga watan Nuwamba na shekarar 2023. Da farko ga Sarfil da kanin labarai.
To Hafiz Jeli tunan sojojin Isra'ila sun fitar da wani bidiyo da suka ce yana nuna makaman da kungiyar Hamas ta ajiye karkashin asibitin kananan yara a Gaza. Majalisar Dinkin Duniya ta gargadin cewa al'amarin jin kai a zirin Gaza na ƙara taɓarewa. Daga nan kuma an cewa tsohon Prime Minister Burtaniya David Cameron ya sake komawa gwamnati ba zato ba tsammani a matsayin sa na sakataren harkokin wajen Burtaniya.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa hadaddiyar kungiyar gwadagon Najeriya ta NLC da TUC ta tsunduma yajin aikin sai baba ta gani daga yau Talatar nan.
Din aiki ne mai tabbatar maka an fara kenan sai illa masha Allah kamarin ya ce ma ga ranan da za a gama wannan yajin aiki ba.
Bayan nan za ku ji cewa jami'an ofishin jakadancin Najeriya sun shiga tsakanin hukumomin Saudiya da kamfanin jirgin Airfix kan soke bizar wasu fasinjojin jirgin. To ko me masu ruwa da tsaki ke cewa
aka sauka sai suka tantance wanda yake da umara visa wanda kafarnukan mu suke yi na gaskiya aka ce bismillah shiga wanda kuma yake da wannan irin visa suka tattara su suka jiyo da su.
Kama kowace ranar Talata yau ma muna tafi da shirin tsaka mai wuya da Aliyu Mustapha Sokko take gabatarwa, inda shirin na wannan makon zai duba hukuncin da kotun kolin Najeriya ta yanke tsakanin shugaba Bola Tinubu da Atiku Abubakar. Amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Jiya Litinin Isra'ila sun fitar da wani faifan bidiyo, sojojin Isra'ila sun fitar da wani faifan bidiyo da hotuna da ke nuna wasu makaman da suka ce kungiyar Hamas ta ajiye karkashin asibitin kananan yara a Gaza. Ta kuma ce ga dukkan alamu an ajiye mutanen da aka girguwa da su a wurin. Mai magana da yawun rundunar Rear Admiral Daniel Hagari ya ce sojojin sun gano cibiyar baya da umarni dauke da tarin makamai da suka da gurnati da rigunan kuna bakin wake da sauran bamai da mayakan Hamas suka ajiye a ƙarƙashin asibitin Rantisi. Asibitin kula da kananan yara da ke da ƙwararrun likitoci masu kula da cutar daji. Faifan bidiyon ya nuna wasu abubuwan da ke zama na yau da kullum, ciki har da wani ƙaramin ɗakin dafa abinci da kuma wani rami da ke kusa da shi wanda aka ce ya kai gida wani babban kwamandan sojojin ruwa na Hamas. A ɗaya bangaren kuma, Majalisar Dinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa al'amarin jin kai a zirin Gaza na ƙara taɓarewa, domin ko motocin da kun kayan agaji za su daina tafiya nan da zuwa Talata idan ba a samu ƙarin man fetur ba. Rijiyoyin ruwa sun daina aiki da kuma katsewar hanyoyin sadarwa. Shugaban ofishin jin kai na Majalisar Dinkin Duniya a gabashin Kudus, Andre Domenico, ya faɗa manema labarai ta hanyar wani taron bidiyo tsagaita wuta don jin kai da samar da man fetur da kayayyakin da ake bukata. Duk waɗannan kamata ya fara a yanzu. Suna fuskantar ƙurewar lokaci kafin su fuskanci wani babban bala'i. Ya ce manyan motoci 76 ɗauke da abincin magunguna da kayayyakin kiwon lafiya da ruwan sha da barguna da sauran kayayyakin gaggawa sun tsallaka daga Masar zuwa Gaza a ranar Lahadi. Amma yau Talata, wato zuwa yau Talata, za su iya tsayawa idan ba a samar da man fetur inda ake bukata cikin gaggawa ba. Jiya Litinin an sassa tutoci a ma'aikatan Majalisar Dinkin Duniya a faɗin duniya ciki har da hedikwatar hukumar ta New York, yayin da ma'aikata suka tsaya cikin shiru don jimamin abokan aikin sama da 100 da aka kashe a Gaza a yakin Isra'ila da Hamas. An sassauta tutar Majalisar Dinkin Duniya mai launin shuɗi da fari da ƙarfe 9:30 na safe a wawan ƙasar a ofisoshi a Bangkok da Tokyo da Beijing tare da sauran wuraren Majalisar Dinkin Duniya. Sakatare Jiran Antonio Guterres ya jagoranci jami'an Majalisar Dinkin Duniya wajen yin shiru na minti ɗaya a hedikwatar Majalisar Dinkin Duniya a lokacin agogon ya kai ƙarfe 9:30 na safe a birnin New York. Tunda aka fara wannan rikici, sama da ma'aikatan Majalisar Dinkin Duniya da ke taimaka a Falastina 100 ne suka rasa rayukansu. Kamar yadda ya wallafa a shafin X, wanda a baya aka fi sani da Twitter tare da hoton manyan jami'an majalisar dinkin duniya da ke tsaye cikin shiru.
To madalla an jima kadan Sarfilu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin mu. Adadiyar kungiyar kwadagon Najeriya ta NLC da TUC ta tsunduma yajin aiki daga yau talatar nan. Yajin aikin daina nufi na nuna fushi ne da lakadawa shugaban kungiyar kwadago Comrade Joe Ajiro duka a jihar Imo a gangamin nema wa ma'aikata haƙƙi. Daga Abuja ga rahoton da wakilin mu Nasira da Mail Hikaya ya aiko mana.
Bayan taron haddiyar kungiyar kwadagon a Abuja, jagorori sun umarci ma'aikata a duk faɗin Najeriya su auka yajin aiki don neman lalle a taka gwamnan Imo Hope Uzodinma Biriki kan zargin tura 'yan sanda da 'yan sara suka wajen cin zarafin Ajiro da wasu muƙarabansa. 'Yan kwadagon sun ce da gangan gwamnati take ɗaukar mataki kuma ai 'yan sanda jami'an gwamnatin tarayya ne. Babban sakataren kungiyar kwadago ta TUC Comrade No Toro ya ce san ba za su ci gaba da lamurinta dirar mikiya a kan 'yan kwadago daga 'yan siyasa irin Hope Uzodinma ba.
Shugaban kungiyar kwadago da ma'aikata sun je kwatan haƙƙin ma'aikata a Imo a wulakanta shi, a bubbuge shi, a rufe mar idanu. Sannan a gana masa azaba. Abinda ya sa kungiyar kwadugo kuma muka ɗau wannan mataki shine na farko dai Inspector General ɗin 'yan sanda yana da ƙashin shugaban ƙasa ne. Kawo yanzu babu wata takamammiyar mataki da aka ɗauka akan wanda suka aikata wannan aikin aika sai bayan zanga-zanga a filin jirgin saman Abuja da kuma ofishin Inspector General ɗin 'yan sanda shine aka cire Commissioner of Police Abubakar Barde. Saboda haka mun ba da umarni wa ma'aikatanmu gabaki daya a jihohi 36 da Abuja yau su janye ayyukansu har illa masha Allah.
Shi ma sakataren tsare-tsare na NLC Comrade Nasir Kabir ya ce Uzodinma na neman maida Imo wata jiha mai hatsari.
A wannan gwamna ba zai fara wannan abu ba. A wannan jiha nan in 'yan Najeriya ba za su manta ba akwai wani shahararren dan siyasa kasan nan Ahmed Gulak. A nan aka kashe shi. Wai jihar Imo ita ce kadai jiha a Najeriya da za a dinga cin mutuncin mutane da shoransu. Kuma abin da zai baka mamaki wai a ce gwamnatin tarayya bata fito ta tudu wannan abu ba, kuma waɗannan 'yan sanda da suka yi wannan abu har yau ba gabatar da su gaban kuliya ba. Wannan ya zama rainin waye da cin mutunci wanda ita kungiyar kwadago ba za ta ɗauka ba. Muna kallon wasu tsararru suna juya mana ƙasa yadda suka ga dama daga cewa a biya ma'aikata haƙƙoƙinsu kawai sai zama ƙari. Yajin aiki nan mai tabbatar maka an fara kenan sai illa masha Allah don ba zan iya ce ma ga ranar da za a gama wannan yajin aiki ba.
Duk da Uzodinma ya nemi ahuwar fashin albasa da jami'ansa suka yi wa Ajiro da nuna bai san ya shigo jiharsa ba, duk da cewa shi ma Ajiron ɗan Imo ne, 'yan kwadagon sun ayyana gwamnan da cewa karfa ne da ba za a amince da irin siyasarsa ta banga ba. Uzodinma ya yi nasarar lashe zaben tazarci a ƙarshen mako, inda ba mamaki hakan ya taimaka wajen rage caccakarsa da cewa gwamna ne naɗin kotun koli. In an duba zabensa na baya yayin da ya zo na hudu, amma Allah ya sa kotun koli ta ayyana shi da cewa shi ne ya yi nasara ya ture gwamna Emeka Ehede Yoha na PDP. Yanzu za a jira irin martanin da fadar Aso Rock za ta fitar kan matakin 'yan kwadagon. Nasura da Mail Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasura da Mail Hikaya da wannan rahoton, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga Sarfili ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya.
Kafin isuwar shugaban kasar China Xi Jinping a birnin San Francisco a ranar Laraba don halartar taron kolin kungiyar APEC, masu zanga-zanga da masu rajin kare demokradiyya sun bayyana damuwarsu game da China da Xi da ba kasuwai ake bayyana su a kasar China ko yankunanta ba. Ana sa ran taron zai haɗa shugaban Amurka Joe Biden da Xi a gana wasu ta farko ido da ido tun bayan da suka yi magana a gefen taron G20 da aka yi a Bali na kasar Indonesia a watan Nuwamba shekarar 2022. Shi ya kai ziyara Amurka ta ƙarshe a watan Afrilun 2017 lokacin da shugaban ƙasar na wancan lokacin Donald Trump ya karɓe shi. Yana mai cewa su biyun suna da alaƙa mai kyau. A lokacin da Trump da Shi suka haɗa a taron G20 da aka yi a Osaka na ƙasar Japan a watan Yuni 2019, yakin kasuwanci ta abbarewa kare haƙin dan adam ya sa dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu mafi karfin tattalin arziki a duniya ta yi tsami. Wannan ya kasance watanni shida kafin a fara gano annobar coronavirus a Wuhan dake China. Farkon barkewar cutar ta tsawon shekaru uku da ta lalata rayuwa a duniya. Tsohon Firaministan Birtaniya David Cameron ya sake komawa gwamnati ba zato ba tsammani a matsayinsa na sakataren harkokin wajen Birtaniya bayan wani sauyi da aka yi a majalisar ministocin kasar da wata zanga-zangar da aka yi a ƙarshen mako da hargitsin siyasa a birnin London. Ya ga James Cleverly wanda yanzu ya zama sabon sakataren harkokin cikin gida na Birtaniya bayan da Firaminista Rishi Sunak ya kori Suella Braverman a ranar Litinin. Cameron ya yi murabus a matsayin firaminista a watan Yulin 2016 bayan da Birtaniya ta kada ƙuri'ar ficewa daga tarayyar Turai a zaben raba gardama da ake kira Brexit. Ya yi yakin neman ci gaba da zama cikin kungiyar EU amma masu jefa ƙuri'a sun zaɓi ficewa daga tazarar kashi 52 cikin 100 zuwa 48 cikin 100. Daga ƙarshe 'yan tawaye daga yankin Oromia na ƙasar Habasha sun faɗa jiya Litinin cewa suna Tanzania domin tattaunawa zagaye na biyu da gwamnatin ƙasar Habasha domin kawo ƙarshen faɗan da aka kwashe shekaru ana gwabzawa. Tattaunawa ta zo sama da watanni shida bayan tattaunawa farko da aka yi tsakanin ƙungiyar 'yan tawayen Oromo da gwamnatin Habasha ta ƙare ba tare da an cimma matsaya ba. Rikicin da ya barke a shekarun baya-bayan nan ya yi sanadin mutuwar ɗaruruwan mutane tare da raba dabbai da muhallansu a yankin mafi yawan al'umma a ƙasar Habasha. Wani jami'in da ke kusa da masu shiga tsakani wanda ya nemi a sake sunansa ya ce an fara tattaunawa ne a makon jiya a birnin Dar es Salaam na ƙasar Tanzania kuma ƙungiyar IGAD ta yankin Afirka ce take jagorantar tattaunawar. Gwamnatin Habasha ba ta amsa buƙatar jin ta bakinta ba.
A gaida Sarfil Hashim Jumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Jami'an ofishin jakadancin Najeriya sun shiga tsakanin hukumomin Saudiya da kamfanin jirgin Air Peace kan soke bizar fasinjoji 177 daga cikin 264 da kamfanin Air Peace na Najeriya ya yi jigilarsu zuwa birnin Jidda na Saudiya daga Kano. Wannan yunkuri ya sa masu ruwa da tsaki a fannin jigilar fasinjoji zuwa kasar Saudiya yin nazari mai zurfi. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin murya Amurka Madina Dauda ta haɗa mana daga Abuja.
Jirgin ya taso ne daga filin jirgin sama Murtala Muhammad da ke Lagos ya bi ta filin jirgin sama na Malam Aminu Kano a daren Lahadi da ya gabata kuma ya isa birnin Saudiya ranar Litinin ba tare da wata matsala ba, amma da saukar su sai mahukuntan Saudiya suka sanar da soke bizar izinin shiga kasar. To sai dai daga cikin fasinjoji 264 da suka taso a cikin jirgin zuwa kasar Saudiya 87 ne kawai hukumomin Saudiya suka wanke su bayan da jami'an ofishin jakadancin Najeriya suka shiga tsakani. A lokacin da yake amsa tambaya ko menene ka iya zama musabbabin soke biza mai yawa irin wannan, daya cikin masu kamfanin jigila a Najeriya Alhaji Faruk Koki ya yi nazari cewa
wato biza kala biyu ce waɗanda suke cikin wannan jirgi. Akwai masu normal umara biza, akwai kuma wata biza da ake ce mata e-visa kamar ta kasuwanci amma ba wadda aka sani wadda ake ce mata entry din nan ba. Sukan hukumomin Saudiya sun kirkiri wannan biza ne saboda a samu sauki ga mutane masu shiga cinikayya da sauran abubuwa. To mutanenmu daga nan sai suka rungumi bizan nan suka yi ta dura mutane waɗanda suke zuwa su zauna din nan wanda muke ce musu mutakallife. To su kuma sai suka gano cewar mutanen nan ba kasuwancin ne ya kawo su ba, wani abu ne ya kawo su na cutar da su, misali wannan zama da ba sa so a yi musu. Saboda haka da aka sauka sai suka tantance wanda yake da umara biza wadda kafarnukan mu suke yi na gaskiya, aka ce bismillah shiga. Wanda kuma yake da wannan irin biza suka tattara su suka jiyo da su.
A lokacin da yake tofa albarkacin bakin sa game da wannan mataki da kasar Saudiya ta dauka shi ma kwararre a fannin jigilar fasinjoji Alhaji Najib Muhammad Tukur yana mai cewa
to ala ayi halin shine ba wai dan kana da visa ko da mai kyau ce shine yake bada yake nuna cewa dole idan ka zo wannan kasa sai ka shiga wannan kasa ba domin tsarin yadda yake ko da ka riga ka zo to su kuma hukumomi na shige da fice ba wanda kowace kasa tana da shi wanda ake ce ma immigration tana da damar su tabbatar da cewar bayanan da ka ciki wajen neman wannan visa ka ciki su bisa ka'ida da abin da ka faɗa gaskiya ne sun gamsu idan kuma suna ganin akwai wata lam'a a ciki wadda ba su yarda ba to suna da damar ko da jirgi ya kai ka wannan kasa su dawo da kai su kashe wannan visa taka su hana ka izinin ka tsallaka ita wannan boda ka shiga wannan kasa
amma jami'i a ofishin jakadancin Najeriya dake Saudi Arabia Hussein Bello Kazaure ya ce suna daukan wani mataki
kamar yadda kika sani wannan abu ya faru kuma mun shiga cikin aiki domin mu ga ayin solving din menene matsalar ko muna ta bincike yanzu ba zan iya baki cikakken bayani ba domin yanzu muna cikin meeting muna cikin maganganu tsakanin gwamnatin Saudi Arabia da kuma gwamnatin mu na Najeriya amma dai ba wani abin da zai tada jijiya wuya bane saboda muna da kyakkyawan alaka da Saudi Arabia da kuma Najeriya
Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida Madina Dauda yanzu kuma
saka mai wuya
wannan mutum fa ba wai karo na farko ne da ya fara shiga zabe a Najeriya ba a baya ya saba neman sarata kuma ya samu hukumar zabe ta tafi shi a wannan gaba sakkin da ya amfani da shi a wannan lokacin da su ne da ya kara amfani da shi a wannan gaba yana zaune ba wani wanda ya tada kura akan cewa ya shiga zabe da tafin goki yayi kuma da tafin goki sarata ta tafi sai a wannan gabar da aka zo maganar shugaban kasa
maganar da yake fadi na cewa tuntuni yayin sanata shin ya san cewa misali makarantun da ya cika na secondary lokacin da yake neman sanata da gwamna wannan karin a form din sa bai cika su ba primary sa da secondary sa haka ya bar shi menene dalilin da yasa aka bar wajen ba a cika sunan primary da secondary da aka yi ba
a ba madamar abarka ba cikin gashin ta ai ba wani karatu ba a bari a cikin gashi
Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da sadon mu da ku a wannan sabon shiri na tsaka mai wuya. Jihohi uku a Najeriya sun shigo makon nan da sababbin gononi biyu daga cikin su jam'iyyar dake mulkin kasar a yanzu wato APC ce ta cinye jihohi biyu yayin da jiha ɗaya kuma jam'iyyar PDP dake adawa da APC ce ta dauke ta. Jihohin da APC ta lakume sun hada da jihar Imo inda dan takararta wato Hope Ozodima ya lashe zaben inda ya nasara akan dan takarar PDP wato Samuel Anyawu da kuma dan takarar jam'iyyar Labour Party wato Ethan Enyi Achunu a jihar Kogima dan jam'iyyar APC ne Ahmed Usman Ododo yi nasara akan yan jam'iyyar SDP Murtala Ajaka da kuma na jam'iyyar PDP Dino Melai kama PDP ce ta kwashi garabansa a jihar Bayelsa inda dan takaranta kuma gona mai ci a zuwa wato Duwe Dere ya yi nasara akan yan takara da dama da suka hada da dan takara mafi kusa gare shi wato Pedro Silvia na jam'iyyar APC to a cikin sharhohi da yawa da suka sa dole aka sake waɗannan zaɓe ko kuma aka gudanar da waɗannan zaɓuɓɓuka a wannan jihohi din akwai maganar takardu da suka taka muhimmiyar rawa ina muku magana takardu irin su takardar shaidar haihuwa takardar zuwa makaranta takardar tarihin aikin mutum da sauransu wanda suka taka muhimmiyar rawa kuma suka yi tasiri a sharhohin da suka gabata a gaban kwamitoci ko kuma kotunan sharhohin zabe a cikin shirinmu na yau za mu duba muhimmancin irin waɗannan takardu a wurin 'yan takarar da ke tsayawa zabe kuma za mu yi amfani da abin da ya sami shugaban Najeriya na yanzu Bola Tinubu a lokacin da ake shari'a sabuwar da kuma yi nasara a kanta a kotun kolin Najeriya inda su wazirin Adama Atiku Abubakar na PDP da Peter Obi na Labour Party suka kalubanci zaben da aka yi masa to amma kafin mu shiga muhawara din bari mu ji ra'ayoyin mutane game da wannan sakamakon
Allah sunana Al-Mustafa Jusufi na sama ta san arewa kuma to aikin gama da yanzu rawashe ce ya riga ya gama ko mu so ko mu ki ko yayi ko bai yi ba dole ne mu dauki kaddara mu gangane ta hannu bibi kuma mu sani mu kara sani duk duniyar nan ba mu da wani shugaba da aka sa a duniya da aka sani sai mu yi wa Bola Ahmed Tinubu dan haka mu tsira maganar bangaranci ko kabiranci ko maganar jam'iyyanci mu mala masa baya fatan mu dai Allah subhanahu wataala zai tsira mana kitse a wuta
sunana Muhammad Sha'ibu Bokare Sokoto State a wannan shari'a da kotun koli ta gabatar da mai da intercept kan mu guda uku so wannan ba babu abin da za mu ce gare shi illa kira ga ƴan Najeriya cewa wannan shi ya nuna kowa ya ta kanshi domin idan har ya zama tuwon siyasa ta kai mu hagen da dan kasa bai da tabbaci na samun hukunci na gamsuwa wanda bai samu nutsuwa da rishi a shari'ance a kasar nan to wannan al'amari sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin ya zama abin ban tsoro kuma wani hauji ya zama abin ban takaici ga kasar nan
haka ne to yanzu bari in saki hada ku da Nasiru Adamu Lekai wakilin mu na Abuja a ci gaba da tattaunawa da lauyoyi guda biyu masu wakiltar wato bangarorin nan guda biyu ina muku magana Abubakar Kurawa dake bangaren Tunubu da kuma barista Awwal Abdul Qadir Al-Barudi mai wakiltar bangaren Atiku malamai bismillah
inda kotu da jami'a ta bayar cewa wannan takarda da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya kaddamar a gabanta aka kaddamar a kotun can ba ita ta bada shi ba
wannan shekarar da ta bayar wannan bayanin kami shi mutumin da ya zo ya bada wannan bayanin
ai ba kai ya taso rana ɗaya daga bacci yazo ya bada wannan shaida ba ita ma wannan jami'a san cewa ana magana ne akan shugaban kasa da zai mulki mutum miliyan 200 don haka ba mutum zai dauko file kawai ko dauko takarda ɗaya yazo ya bayar ba sai an yi ganawa an yi meeting kan meeting kafin yazo ya kaddamar don haka yanzu abin da ake so a lullube mana cewa ya kuma neman takarda ko wani abu an ba shi wannan bayane ne na masharhanta so kaga wannan akwai wani lauje cikin nadi kuma akwai mutanen da ake so a shigar da kansu cikin buhu kada su dawo gidan da yake faruwa
barista Kurawa akwai abin da kike fada dazu kan abin da shi Al-Barudi ke fada yana nuna wannan yana ganin wannan wani tabo ne wanda duk da yanke wannan hukunci amma za a ci gaba da ganin sa jikin shugaba Tinubu shin kana da ja ko kuma shikenan tun da yana shugaban kasa a bar kawai ba kaza cikin gashin ta yi shiru
a ba maganar albarka ba cikin gashin ta ai ba wani kaban da za a bari a cikin gashi ba wani kaban da za a bari a cikin gashi ni a iya fahimta ta da kuma abin da na yadda da shi shine iya kokarin da kotu za ta yi na tantance bayanai na gaskiya ta yi sannan kuma abin da nake so duka mu ƙara la'akari da shi a nan shine kaga fa wannan mutum fa ba wai karo na farko ne da ya fara shiga zabe a Najeriya ba a baya ya taba neman sanata kuma ya samu hukumar zabe ta cancanta shi a wannan gabar tattalin da ya amfani da su a wannan lokacin da su ne da ya ƙara amfani da su a wannan gabar ya ne mu gwamna a karo na farko kuma ya ƙara neman a karo na biyu duka ya samu hukumar zabe ta cancanta shi jami'an tsaro sun tantance shi kuma babu wani wanda ya gaishe da wannan aibin a wannan lokacin ko da wasu lauyoyi a Lagos din gidan su Gani Fahmi da suka yi raising issues din a wannan lokacin they are not able to make it substantial ba samu damar substantiating maganar ba ta zama gaskiya bayan ya bar kujeran nan kamar yadda nake ta fada tutoran ansabin zuwa ya lalaba shekaru ne masu yawa muna maganar shekara 16 yana zaune ba wani wanda ya tada kura akan cewa ya shiga zabe da takardun bogi yayi guna da takardun bogi ya tsara takardun bogi sai a wannan gabar da aka zo maganar shugaban kasa wasu suka fara sai tsara dauko maganar kuma suke so su tada hayaniya su tada kura a kasa ni abin da nake so mun gaya wa duka ƴan Najeriya shawara ce mai kyau mu ne zamu tsare wa kanmu mutunci ta hanyar tsarewa shugabannin mu mutunci yau idan mun fito muna cewa wani bai yi karatu ba ko wani bai yi kaza ba wani bai yi kaza ba saboda kawai biyan bukatar mu na siyasa to mu sani bukatar mu ta siyasa ta iya biya amma kuma a wani bangaren mun cusa kasar a cikin wani yanayi na tozarci da wulakanci yayi da duniya wanda kuma haƙƙi ne akan mu ne yan kasa mu kiyaye wannan a wannan gefe
awwalan mu kada da Al-Barudi kadi shin bukatun ku na siyasa kuke biya bisa bayanan Kurawa ko kuma ko wani abu daban
Alhaji Nasir Adam barista yayi magana mai soso zuciya ba shakka ya kamata dole mu ci gaba da kare mutuncin kasar mu da kundin tsarin mulki da tuta da court of arm da shugaban kasa da komai amma fa ya sani abinda yake tunani kwata-kwata ba haka bane. Maganar da yake faɗi na cewa tuntuni yayi sanata, shin ya san cewa misali makarantun da ya cika na secondary lokacin da yake neman sanata da gwamna, wannan karin a form din sa bai cika su ba, primary sa da secondary sa haka ya bar shi? Menene dalilin da yasa aka bar wajen ba a cika sunan primary da secondary da aka yi ba, aka saka kawai na jami'ar Chicago? Don haka ni a matsayina na dan ƙasa, duk da kayan mun wa'azi ka ja kunnena, dole kuma in gwada in gaya wa duniya shakku da nake da shi, wanda bai cin karo da kasancewa na ɗan Najeriya mai kishin ƙasa. Hasali kishin ƙasa shi ne ya saka ni nake so a tabbatar da cewa akwai research centers kowace pressure groups da suke da hurumin su tabbatar da wane shi ne ya kamata shugabance mu, yanzu sun yi amfani da research centers, cibiyoyi na bincike da za su tabbatar da tarihi da komai da komai, ba wasu abubuwa kawai za a duba na sama, ko dan mutum yana da kuɗin da zai bayar, ko dan zai iya ɗaukar nauyin kaza da kaza da kaza da kaza ba. Wannan shine abin da nake so ka fahimta. Kuma mutane da dama daga cikin 'yan Najeriya duk sun san wannan shubuha ta maganar primary sa da secondary sa da maganar classmates din sa, wato abokan karatun sa na primary da secondary, wanda a cikin wannan yanayin ana da daman a fito da abun fili. Misali yanzu abin da nake so na baka shine, ta yaya za a yi mu 'yan Najeriya mu je muna neman bayani a kanka, kai kuma ka fito kana cewa jami'a cewa in aka fito da cikakken bayani a kaina za a haifar min da babban damage? To kana ganin man nan suru don ina kishin kasa shikenan sai in je an kwanta? Kawai ba zan sa shakku ba, shi ne abin da nake so shi ya gane. Amma nasihar da ka faɗi gaskiya ne.
Amma nasiha yi ne ko ya faɗi ra'ayinsa ne kawai? A bari sa kura ba, nasiha kake wa shi
Aliba ne ko ka ne? Ina jan hankali, na dai jan hankali ne.
Duk da
dai. A yi nasiha, in ka tafi nasiha ka shiga wani fage na addini, ni ba nasiha ne ba. Ka gane, na jawo hankalinka just like a reminder. Wani abu ne da ka sani na tuna maka. Ta bai jeni abu ne wanda ba wai bakon ka bane, abinda na faɗa babu wani abu guda ɗaya a ciki wanda baka sani ba,
shi ma na fitakiya ne wanda ka san take tuna ta ma.
Yawa, to wataƙila ka dan yi bacci akan su sai na dan maka hoppasa nake mutuna. So fine, duk abin nan da ka faɗa, duk wani abu da sani na duniya, ba wai magana da zaɓe ko siyasa ba, kafin ka samu abin da aka yi eliminating doubt a cikinsa, ai ba su dewa. Kai eliminating doubt ka ce wannan abin is perfect, ma'ana ka cire shakku ko kokonto akan wani al'amari duka. Wannan abin 100% yake ya gama cika, wannan abin cikakke ne. Ina ga wannan abubuwan in ma akwai su dai a doron duniyar nan, to ba su da yawa.
Tawage Sheku, idan mun dawo shi, meye bambancin yadda APC da PDP suka tsaye da 'yan takararrunsu na shugaban kasa, wanda kuma ya yi tasiri a lokacin da ake wannan shari'a a kotun koli ɗin? Ko me ya bambanta salon campaign na Atiku Abubakar da kuma shi Bola Tinubu lokacin da suke yansa? Baya da baya haka, meye makomar siyasar Uzaina na Adamawa Atiku Abubakar bayan wannan hukuncin kotun koli da aka yanke wanda ya baiwa Tinubu nasara? Wannan na cikin abubuwan da zamu duba a shirin mai zuwa. Yanzu dai muna so mu yi godiya ga shugaban namu, wato barista Abubakar Kurawa da kuma barista Abuwal Abdulkadir Albaruji da kuma musamman shi wakilin namu Nasiru Adamu Likaya da ya haɗa mana muhawara tsakanin su. Sai mun dawo muku ji rana wata yau, Allah ya kai mu huta lafiya. Adeyemi Mustapha Sakwato ne a Washington.
To a gaida Aliyu Mustapha Sakwato, yanzu kuma sai labarai amma a takaice.
To a takaice, zai litinin sojojin Isra'ila sun fitar da wani fifan bidiyo da hotuna da suka ce suna nuna wasu makaman da suka ce kungiyar Hamas ta ajiye karkashin asibitin ƙananan yara a Gaza, ta kuma ce ga dukkan alamu an ajiye mutanen da ake garkuwa da su a wurin. A ɗaya bangaren kuma, Majalisar Ɗinkin Duniya ta yarda da cewa al'amarin jin kai a zirin Gaza na ƙara taɓarɓarewa, domin ko motocin dahon kayan agaji za su daina tafiya nan da zuwa Talata idan ba a samu ƙarin man fetur ba. Rijiyoyin ruwa sun daina aiki da kuma katsewar hanyoyin sadarwa. Jiya Litinin an sassauta da tutoci a ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya a faɗin duniya.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci a bai da Allah kai mu anjima da hanci misalin karfe 8 agogon Najeriya Kamaru da Chadi wato 7 kenan agogon GMT da Ghana sai ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumal da ya karanto labarai da Dadi Balawe da ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe daga nan sashen Hausa na murya Amurka ke muku sallama.